Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'inmu na haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Muna karɓan bayanai da shawarwari daga mahalarta zauren. Kuma har yanzu Aliyu Shamiki ne yake bayanai da bada shawarwari. Ku biyo mu.
A cikin abubuwan da zamu bada shawara wadda duniya take kallon mu yanzu kai tsaye, muka zama wakilan miliyoyin mutanen Najeriya sama da miliyan 200. To ya kamata mu gano Allah ne kadai ya ga dama ya zabe mu ka zauna nan. Na biyu, in kowa zai tofa albarkacin bakinsa ya samar da matsayawa wadda ta yi daidai da addini da siyasa da al'ada da zamantakewa, domin shi ne abin da ya tara mu a nan. Hukunci gurin hukuncinsa daban, gurin nemo mai laifi daban. To a iya abin da zan iya tofawa cikin wani abin, mun rasa abu uku a Najeriya a yanzu ya haifar mana da abu guda biyu, kuma yana nema ya gadar mana wani abu guda ɗaya. Wannan abu guda uku menene shi? Shi ne yadda muke fassara tarbiyya da sunan kalma ɗaya. Alhali tana da fassara uku. Tarbiyya akwai ta iyaye, wadda ita ce ta gyaran halittar ɗan adam. Karka taɓa wuta zaka ƙone, karka ci abu kaza zaka mutu. Wannan wajibi ne daga jaririnka iyaye su baka, shi ne tarbiyyar halittar gyaran halitta. Tarbiyyar zamantakewa ita ce gurin da ake tura mu makaranta. Ka san al'adar wane, ka san ilimin wane, ka zauna da wane, ka zauna da wanda ba ɗan gidanku ba, tun kana yi da anguwarku har ka ɗauka ka shiga duniya, a tura ka jami'oyi, a tura ka bautar ƙasa. Sai tarbiyyar gwamnati na yin linzami ga duk abin da zai saba wa waɗannan abubuwan da guda biyu da ka ɗebo su daga gida da makaranta. Yau sai zama a Najeriya kalma ɗaya muke amfanar ta tarbiyya, amma ba ma kai ta gidajenta. Sai zama ta haifar mana mi guda biyu, yau duk irin kuɗin da ake kashewa na ilimi babu natijar ilimin, saboda babu ilimin sai kwalin ilimi. Na biyu da ya sake haifarwa shi ne sai gwamnati ta bar nata tarbiyyar, ta bar duɗanan da ake kinkishewa daga jami'oyi da makarantun secondary school, ba su da gurbin da za a tura su ƙwaƙwalwansu ta shagala akan wannan abin. In ka bi kan titina, misali yanzu na ji mutane sun ba da hanyar Jos, rikicin Jos da tafawa bala da kafan can da sauransu. Wanda yake so ya ga cewa mutanen nan sun kai lokacin da ya kamata su yi wannan fadan, ka hau mota ka tafi, ka ga ɗan karen talaucin da suke ciki. Me yasa talauci ba zai sa ka kai fushi ba? Ka ga ɗan karen rashin koyarwa ta ilimi, don me yasa mutum ba zai yi ba? Haƙƙin waye? Na tarbiyya, na gwamnati, sai ta ajiye. Sai aka zabo ka kawai. Sai ka zo birnin tarayya, tun kana zuwa ka koma ya kagare na komawa, ka tare Abuja. Da haka baka san mahalin da ƙauye suke ba, sai a rediyo ko a jarida, ko sai in sun yi fada a ce kai ne wakilinsu. Sai yake nema ya yi mana me, ya gadar mana abu guda ɗaya, shi ne zaman lafiya. So idan har mu nan da muka taru a zauren BOA muka yarda addini na zan da wancan, ba za mu tattauna mafita ba, kuma wannan tashar da ta ba da dama duniya ta ji mu, to mun yi kuskure.
To yanzu mun saurari Aliyu Shamiki. Bari mu miƙa na'urar magana ga malami na gaba wanda zai gabatar da kansa.
Yace assalamu alaikum. Sunana Alhaji Hussein Abubakar Agaye, ni ne president na Northern Youth Council. Ga wannan taron gaskiya ni ina godiya albarkacin Sheikh Kasum Yayaya wuri na halicce wannan taron. Kuma bayani na da nake son yi a matsayinmu yau, muna farin ciki mu daga arewa cewa mun samu shugaban ƙasa daga arewa Alhaji Muhammadu Buhari. Kuma Alhaji Muhammadu Buhari shi ma malami ne, kuma muna kuma farin ciki cewa Allah ya taimaka ya haɗa shi da mutumin ƙwarai, shi ne Professor Yemi Oshibanjo, kuma shi pasto. Kuma mun zo kuma muna farin ciki sanda Sarkin Musulmi Sultan Abubakar ya ce suka kafa Interfaith Religious Council, ya ce muna cikin wanda suka ba da shawarwari aka yi abin gannan. Mu yanzu ga kiran da mu muke shi ne muna kira ga gwamnati, tun da ake hayaniya ga ƙasan ga shugaban ƙasa na ba da tallabi na bannin tsaro, amma in an zo bannin addini shi sultan da malaman addini na musulunci su kaɗai ke tsawatawa kan a yi tarbiyya mai kyau a kuma zona lafiya. Amma wannan karan muna kira ga shugaban ƙasa ya kira taro da kanshi ya tsawata kan abun da ya shafi addini, saboda shi musulmi ne. Ga koyaushe bane da a bari su al'umman ƙasa su da su ringa wa kansu hada, su da su ringa wa kansu ya ce nuna wa kansu hanya na zaman lafiya ga aka nan bane. Ko da Buhari na cikin siyasa yau, ya fa tuna cewa shi shugaban ƙasa
kasa ne kuma shi musulmi ne kuma abu ya faru na addini shi ma malami ne kuma shi ma akwai shi da incin ya hito ya tsawata don komi ya kyau kuma shi vice president shi ma ya matuna he's a christian saboda babu yanda da a ce wai koyoshe malaman mu gace dake kauye da malaman mu dake binni su ne ke lura da mutane kan bannin addini kuma ba a shugaban kasa ga kasan ga dole shi an samu musulmi daya kuma dole shi an samu christian daya so muna kira ga voice of america su lura cewa mu karan kanmu ma ƴan Najeriya muna da namu damuwa din ta wajen shugabannin mu don su yadda cewa su musulmai ne kuma we have christians kuma duk abin da ya shafi addini incin su ne su su gyara thank you
to sai malami na gaba Buhari Yunusa Kumuriya
to jama'a assalamu alaikum jinjina ta musamman da wannan kafa ta BOA da take ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu fatan alkhairi kuma ga manyan bakin mu da suka zo suka fadakar da mu akan abubuwan da ya shafi zaman lafiya a hakika daga jawaban da muka ji daga gare su da dukkan addinan nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya ne kuma abubuwa biyu da suka dau hankali wannan zaman shine yanayin tarbiyya da gwamnati da ƴan siyasa da gwamnati to kowanne ina da nasa kalubale da ike bada gudunmawa wadda take ƙara rura wannan fituntunu da ake samu a ƙasar nan mu dau jawabi na farko na yanayin tarbiyya yanayin tarbiyyar nan in ka dubi yadda malaman mu suka yi bayani akai farko dai iyaye su suke da haƙƙin su ba wa yaron su tarbiyya to daga yanayin da waɗansu malamai suka yi bayani anan za ka ga cewa idan ƴaƴan manyan nan suka haɗu guri guda babu dan wannan duka sai suke abubuwan su makarantar su daban da namu a gurin hutawar su daban da namu asibitocin su daban da namu to mun dauki yanayin mu kuma yadda muke tamu zamantakewar mana za ka ga cewa makoci dai kowa ya sani irin haƙƙin da yake tattare da makocinsa so za ka ga cewa ni a nawa fahimtar tun daga nan muna samun matsaloli waɗanda suke ƙara ruruta irin waɗannan wutar da take tashi dan za ka ga cewa idan wannan yana da kuɗi zai dau ɗansa ya kai shi irin makarantar da yake so ya basa irin abin da yake so baya duba cewa dan makocin nan nasa shi kuma da bashi da kuɗin da zai sa ɗansa a makaranta da zai bashi tarbiyya mai kyau wannan irin rayuwa zai taso kuma ɗansa idan ya taso daga makarantar nan zai iya zuwa yayi gogayya da dan wannan shi da ya kasa kai dan sa makarantar nan to ya me wannan irin barna za a samu a gurin nan har kullun ina misali da anguwar da nake zaune a cikin ta yanzu a nan garin Maraba wanda Allah ya saka da shugabannin committee anguwar nan wanda makaranta ce babu dan talaka babu dan mai kudi shugabannin committee anguwar nan sun zauna sun tsara yadda za su suka gina makaranta anguwar nan da yaran talaka da yaran mai kuɗi duka makarantar nan guda ɗaya za a je tare za a ba su tarbiyya tare za a yi musu komai kuma masu kuɗin anguwar nan sun san yadda Allah ya yi mu da bambanci to ba za a dauka rayuwa a ce kowa ya an dauke ta ɗaya ba zama ake yi a shekara sau uku ana tara kuɗaɗe kowa da ƙarfinsa da yanayin kuma gudunmuwar da zai iya bayarwa wanda za a tallafi wannan aiki da ake bayarwa haka irin wannan ba zai sa a dinga samun gurɓacewar tarbiyya ko kuma kowa ya bambanta ɗansa da wani da za a dinga samun irin waɗannan fituntunu da za su dinga tashi haka ba haga ƴan jaridu kuma yana da ƙalubale a gaban ku dinga zuwa kuna duba irin waɗannan abubuwa kuna ɗauko rahoto akan irin waɗannan abubuwa domin ana yadawa domin a samu ci gaba mu dau magana ta hanyar just ɗin nan da ake bi da yake taso samun rai a cikin zuciyata duk sati ina bin hanyar nan sau biyu kuma kowa ya san inda hanyar take da kalubale daga riyon har maraban jama'a abinda iyo baya haforus wallahi a yanzu ba a wani lokaci ba kullun ina bin hanyar nan sau biyu a sati idan aka ce maka akwai wani abu kiris da zai faru a hanyar nan wallahi akwai yaran kristoci da suke kan hanyar nan za su kira su ce kar ka biyo hanyar nan musulmai ne su kaga ba musulmai ne su ba to amma kuma daga irin yanayin mu'amala da muke da su kuma duk wanda yake bin hanyar nan za ka gansu suna tsaye akan hanyar nan suna sayar da kokomba ne karas ne duk dai irin su ne wucewa da muke saban da muke da su a irin wannan hanya to haka ba za ka dauka ka ce irin waɗannan kai musu jama'u ba da wannan nake wannan zaure fata alkhairi
ina ga kobra da baka da wani jawabi
ina da roko
Kabiru Idris
inda mai tambaya
a ganin roko
assalamu alaikum a roko nake da shi
roƙo nake da shi.
Roƙi.
Assalamu alaikum. Sunana Kabir Idris. Ni roƙo ne nake da shi daga wakilan mu ne wanda muka tura National Assembly. Sunana Kabir Idris. Roƙo na shine tunda wani abun suke faruwa har yanzu ba wanda ya taba kai wani kuduri na ayi doka na kare mu na kare martaba addinan kowa. To ni roƙo na anan shine in ji wani ya dauki kuduri ya samu ya nemi goyen bayan al'umma wakilan mu da muka tura wajen nan tabbatar da sun yi doka mai ƙarfi. Duk wanda ya wannan abu a kaddara ma na baya riga ya wuce Allah kiyaye gaba. Duk wanda ya suke ƙara gangance taɓa dinin wani ko zamantakewa wani shine doka kuma na roƙon gwamnati ta hukunta.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Abubakar daga Tozaliti. Ina son ne in yi jan hankali akan waɗanda tarbiya ya ta'allaka akan su kamar iyaye, shugabannin addini da kuma limamanmu, malamanmu da kuma al'umma gabaki daya kamar community akan kalamai da zai iya tunzurar da fitina wanda a turance ake ce mishi hate speech. Don wani lokaci daga gida sai ka ji uwa idan ita tana magana ko iyaye in yi jimla gabaki daya akan wani ko wani addini daban yaronta zai tashi da shi. Haka zalika a wurin bautanmu akwai kalamai da zamu iya gaya ma magoya bayanmu wanda da shi za su yi amfani da shi su abin nan fitina ya tashi. Kuma a unguwa karka ce wai don dan wani yana cikin wani yanayi ba danka bane kana shugaba ko makwabci ka ce kai ka killace naka, ina tabbatar maka zai dawo ya zame muku ukuba a unguwa. Mu koma wannan aqidan mu ta da akan cewa danka dana ne, dan makwabci na ma dana ne, ka gaya mishi gaskiya kuma duk abin da za ka yi ka yi domin Allah. So duk abin da iyaye za su gaya ma 'ya'yansu ko magoya baya, Allah ya ce a hadisul qudsi ilimin yaro kamar zane ne akan dutse, shi kuma ilimin babba kamar zane ne akan ruwa. To me ake nufi anan? Duk abin da ka koya mishi yana karami da kuruciyarsa ba zai mance ba idan ya girma. Don haka ina kira ga iyaye da sauransu duk wanda tarbiya ta allaka akan shi akan mu yi abin da ya dace. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana dai Ya'u Yakubu Yobe daga Mubi Husami karamar hukumar Fika jihar Yobe. Muna da manyan shehinan malamai, muna da kuma pastors da reverend a wannan guri. Tambaya ta ga duka ƙaryar biyu. Zan ma pastor da reverend tambaya, zan kuma ma malaman mu tambaya. To tambaya ta farko anan shine, ni dai tunda na taso ina dan karami, na san jihohin mu na arewa muna da addinin musulmai kuma muna da kristoci, sannan mukan rasu ga in ya faru muna iya tafiya tare, kristocin da suke kauyen mu suna iya bin mu je mu zana'ida, kuma suna zuwa su zo su gaishe mu, sannan al'adu duka da komai muna yin shi tare. Ban taba jin wani rigima husuma ta tashi tsakanin kristan Yobe da musulmin Yobe ba. Haka zalika muna makwabtaka da Gombe, haka suke, ana iya samun wannan. To shin kristan da yake jihar Filato da kristan da yake Kaduna, koyarwan kristiyanitin daban yake da na Yobe? Tambaya ta kenan ga Sura Biran. Sannan tambaya ta na biyu ga bangaren musulmai, akwai shehinan malamai anan, sannan wani alkawari suka yi ma wannan zaure na BOA na cewar mun zauna tsakanin pastors da reverend da kuma shehinan malamanmu? Wani alkawari suka yi ma wannan zauren ko kuma suka yi ma al'ummar ƙasa cewar in suka koma za su isar da saƙon wanzar da zaman lafiya cikin al'umma? Shine nake fatan za a amsa min wannan tambayoyin a guda.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Nigeria. Tambaya na ga shugabannin zaure, da farko dai ina yi ma wannan kafa na BOA fatan alkhairi. Hakikanin gaskiya ba mu da abin da za mu ce musu sai dai addu'a da fatan alkhairi ga wannan zaure, duba da yanda suke wayar da mu, wayar da kan al'umma fiye da yanda mu din muke tunani. Duk lokacin da muka zo wannan zaure sai mun karu da wasu abubuwa, musamman yau da aka yi kira game da zaman lafiya. Kiran da zan yi da shugabannin addinai duka kowane bangare, shin ta yaya shugabannin addinanmu suke kokarin bi wajen ganin sun tabbatarwa gwamnati ta hukunta masu laifi ko masu aibata masu ɓatanci ko aibata wani addini wanda ko addinin musulunci ko addinin Kirista? Tambaya na farko kenan. Sannan tambaya na biyu, kiran da zan yi da kungiyoyin addinai duka guda biyu, ta yaya suke ganin za su wayarwa mabiyansu kai wajen ganin irin hakan bai sake faruwa ba, walau shi ɓatancin ko kuma masu daukar doka a hannunsu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Anan zamu da ta'aya a shirin namu na yau. Sai makon gobe zamu dora idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda. Mu huta lafiya.